Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da ke Yamai. Sannan za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalil FM. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 4:30 kenan agogon Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Borno Najeriya na ci gaba da yin ƙarin haske dangane da wasu hararan kunna bakin wake biyu da suka halaka mutane 9 a yau.
Duka ƴan gudun hijira ne guda 7 din wanda suka fito a jihar Marte wanda za su fita wajen sana'ansu a cikin camp din Bakasi.
Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirin sa na jawaban dattawan arewacin Najeriya, kana ita ma Jummai Ali ta gabatar da shirin ta na tsintsiya madaurin ki daya. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka FBI James Comey yana fuskantar suka cewa ya tsoma baki a zaben shugaban kasar Amurka bayan da ya ba da sanarwar cewa hukumarsa na saki duba batun aikewa da email da Mrs. Clinton ta yi lokacin take tsaki wato take sakatariyar harkokin wajen Amurka a na'urarta ta kashin kai. Rahotanni da aka samu jiya Juma'a sun nuna cewa jami'an FBI sun gano sabbin sakonnin email yayin da suke gudanar da bincike kan wani tsohon dan majalisa wanda yake auren Huma Abedin hadimar Hillary Clinton. A cikin wasiƙar da yake wa majalisar director na FBI ya bayyana, wato bai bayyana ko sabbin emails din da aka gano na kunshi da bayanan sirrin gwamnati ba. Jaridar Washington Post ta ruwaito yau Asabar cewa jami'an ma'aikatar shari'a ta Amurka sun gargadi director Comey cewa gayawa majalisa kan sabunta binciken ya saba ka'idar aikin ma'aikatar. Jarida ta ci gaba da cewa hukumomin sun gayawa Comey cewa sashen shari'a baya tsokaci kan binciken da ba a kammala ba, kuma ba za ta dauki matakai da za a iya fassarawa a zaman wanda zai sauya makomar wannan zabe ba. Dakarun Iraki suna ƙara dannawa kan birnin Mosul yau Asabar kusan wato shiga wani gari da ke kudancin birnin a daidai lokacin da mayakan sa-kai ƴan Shi'a suka shiga sahun yakin tare da buɗe wata ƙofa ta yammaci. Sojojin na Iraki suna tunkarar Mosul ne ta kudancin birnin har sun sami shiga gari da ake kira Shura bayan ruwan farmaki da jiragen yaƙi da bindigogin artillery kan wurare da suke hannun mayakan sa-kan na Daesh da ke garin. Komandojin sun ce mayakan na ISIS sun janye a farkon makon nan suka yi amfani da farar hula a zaman garkuwa, amma farmakin da Amurka take kai musu sun kassara shirye-shiryen na ISIS wanda ya baiwa fararen hulan damar tserewa. Sojojin Iraki da mayakan sa-kan Kurdawa da ake kira Peshmerga suna dannawa kan Mosul ne daga kudanci da gabashi da kuma arewaci, suna ta kama ƙauyuka da warware nakiyoyi da tarko-tarkon da ƴan ƙungiyar na ISIS suka dana. Wani harin kunar bakin wake guda biyu da mayakan Boko Haram suka kai da safiyar yau Asabar a Maiduguri fadar jihar Borno ya halaka kalla mutane 9 da jikkata wasu 24 a wurin da ya kasance cibiyar ta da kayar bayan da ƴan bindigar suke na tsawon shekaru 7. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ɗaya daga cikin bama-baman ya tashi ne a kofar wani sansanin ƴan gudun hijira fiye da 16,000 da suke wurin waɗanda rikicin ƴan bindigar ta raba su da muhallansu tun asali. Bam na biyu ko ya tashi ne a harabar gidan mai mallakar gwamnati. Nan da nan dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari, amma bama-baman sun kama da irin aikar da Boko Haram ta saba yi a baya. A baya-bayan nan kungiyar ta zafafa kai farmaki ko kuma hare-hare bayan lafawa na watanni sakamakon rigimar shugabanci tsakanin wannan kungiya. Asusun kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi kiyasin yara kimanin 50,000 ne ke fuskantar kasadar yunwa za ta kuma kashe su muddin ba su samu abinci ba, yayin da wasu 250,000 tuni suke fama da karancin abinci mai gina jiki. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wata hukumar Amurka mai sa ido kan aikace-aikacen daban-daban fiye da 24 a Afghanistan da suka ci kuɗi fiye da dalar Amurka biliyan 2 da miliyan 300 ko su ta ce kulliya bata biya kuɗin sabulu ba kamar yadda aka gudanar da ayyukan a Afghanistan. Yau Asabar aka bayyana sakamakon binciken da Office Inspector General mai sa ido kan aikace-aikace a Afghanistan, Office da aka danka alhakin sa ido da sake nazarin yadda ake kashe kudaden al'umma a yunkurin sake gine kasar da yaki ya daidaita. Aikin masu binciken ko sa idon shine auna ayyukan hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID da wasu ayyuka da aka ayyana a shekara ta 2012 domin su auna da kuma yin nazarin ayyukan ko kuma wato ayyukan da ake domin kawo daidaito a kasar ta Afghanistan. Shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta fada wato ta fada wani rikicin siyasa kan zargin ta tsoma wani aminiyar ta cikin harkokin ƙasa alhali ma'aikaciyar ba ma'aikaciyar gwamnati bace. Farin jinin ta ya fadi warwas yayin da ake mata kirayen ta murabus tun bayan da ta bayyana cewa ta bada daftarin jawabanta ga wata aminiyar ta mai suna Choi Soon-sil ya ta gyara mata da bibiya alhali ba ta da izinin kallon sirrin gwamnati. Bayanan sun nuna Choi wato ta ga wasu bayanan sirrin gwamnati ciki har da file kan kasashen Koriya ta Arewa da kuma Japan.
Sahaba Imam Aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Borno Najeriya na ci gaba da yin ƙarin haske dangane da wasu hare-haren ƙunnar bakin wake biyu da suka halaka mutane tara a safiyar yau. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayanin.
Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, wato Sema Atakaice, injiniya Ahmed Satomi, ya wa murya Amurka ƙarin bayani game da akwai wannan lamarin kamar haka.
Mutum tara suka rasu yadda guda biyu din yan kunan bakin waken a cikin bakwai da uku mata hudu maza kuma duka yan gudun hijira ne guda bakwai din wanda suka fito a jihar Marte wanda za su fita wajen sana'ansu a cikin camp din Bakasi.
Shima komandan rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, Brigadier General Victor Izegu, ya ce al'umman garin Maiduguri su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da gudanar da ayyukan hada-hadansu irin na yau da kullum.
Assure people to go about their normal business in Maiduguri. We cannot be cowed by Boko Haram and we are going to defeat them. We are resolute about it. It's all isolated incidences that happens.
Shima commissioner yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku ya shaida a murya Amurka cewa
at this time around the going after a petrol tanker, probably to use it to make more impact. The target
wannan ke kokarin kai hari ga wata babbar motar dokan man fetur, amma bai samu nasarar yin haka ba, kuma muna fatar cewa za mu ci gaba da bincike akan waɗannan mutane don tsakuro tsaidekun irin waɗannan mutane da yasa kan mun riga da mun kare lagonsu. Na kuma zarci ɗaya daga cikin inda aka samu wannan tashin bomb ɗin na unguwar Bakasi, inda wasu suka ce da mun abin da ya wakana kamar haka.
Inda ya faru akwai mutanen IDP da suke tafiya gona, to sun fito suna jiran mota, wannan munafikin ya sace da kayan mata ya zo ya shiga tsakaninsu ya tada wannan bomb din, shine abin da yake faruwa.
Wasu mazauna a unguwar Bakasi kenan ɗaya daga cikin wuraren da aka samu tashin bomb na garin Maiduguri a yau da safe. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu a nan Washington DC karfe 5 na yamma ne saura minti 22. Yanzu kuma sai shirin tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya, babu wani.
Shugaban gabanin Najeriya a lokacin duk da bambancin siyasar su da bambancin addini da kabila, dattijai ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa don su bayar ba don a ba su ba, don su bauta ba don a bauta musu ba. Waɗannan dattijai su nam da azikwe, su awalawo, su sardauna, su tafa a ɓalewa, kuma masu biye musu su Mala Aminu Kano da su Tarka, a kowane lokaci a shirye suke su haɗa kai da juna don ciyar da ƙasar gaba. Suna mutunta juna duk da bambance-bambancensu.
Alhaji Yusuf Maitama Sule, ɗan masanin Kano wanda kuma shine tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya kenan, akan irin zaman mutunta juna da aka yi tsakanin shugabanni a da, al'amarin da ya taimakawa a ɗorewar zaman lafiya tsakanin al'umma.
Mutum ya maɗaure miki ɗaya babu wani, Hausa, Yarabawa da Ibo.
mu goma rabe ba
tsiya madaurin ki daya ba buhari
masu sauraron tsintsiya mu daurin ki daya assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki kun fara jin tsokacin dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasule akan yadda da ake mutunta juna domin ci gaban Najeriya ba tare da la'akari da addini ko kabila ba a wata hira da na taba yi da shi To haka kuma dan masani yayi bayanin cewa
wato a wannan lokacin Najeriya tana zaman lafiya ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba akwai su amma saboda wannan aqida ta su ta kaunan Najeriya fiye da kaunar kansu abin da ya taso sai su danne su dubi kasar danne abin su dubi kasar su dubi mutuncin kasar an yi wannan a wannan lokacin
To kana ganin za a sake
Najeriya tana zaune lafiya akwai mutunci akwai girmamawa akwai karancin rashawa da cin hanci da sauran su
To su kuma jama'a ya suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori ya ji mana ra'ayin wasu akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya kamar haka.
Amina Suleiman. To gaskiya zan ce kishin juna idan muna da kishi na cewa okay niyar Najeriya ce shi ma dan Najeriya ne ina ganda kuma son juna zai gaskiya za samu zaman lafiya ta wannan hanyar kuma idan muna zaune wuri daya haka ko dai duk inda dai muka samu kanmu mu kasance masu yin maganar zaman lafiya tsakanin mu domin idan har zan gan cewa ni yare kaza ce ko kuma wancan yaren sa ma kaza ne ko kuma a mu ba daga yare daya muke ba ko kuma addinin mu ba daya ba nan fa babanci ya fara shigowa dan a haka suka gan kuma idan aka fara magana addini wannan ya shigo da nasa wannan ya shigo da nasa daga baya kuma ai ya samu bacin rai kaga kuma wani abu zai iya faruwa daga nan kawai dai idan dai za a magana akan zaman lafiya kawai mu kishin juna da kuma kasar tamu mu kasance mu gan idan inyamuri ya zo na ya gan bai rabe kamar dan uwarsa sannan kuma idan yar ibira ko yar hausa ko yar yoruba ta zauna kawai dai a so juna mu dunkule wuri daya an ce tsintsiya madaurin sa daya ko yaye ne eh to haka dai to mu zama masu kishin junan mu mu san kuma idan ina son ka kai ma kana so na ba yadda zaka yi ka neme ni da abu marasa kyau zaka so ka ganni cikin walwala cikin jin dadi haka ina cikin farin ciki da haka gaskiya za iya samun zama lafiya mu daina kin juna
sunana Anas Abba to kawai gwamnati ta ware mutane ta ware hukuma da guda wacce za ta dinga fadakar da al'umma yadda kowa zai yadda da wannan kasar ta wace ko wannan jahar ta wace ko wannan addinin na wani bai yadda icutar da wani ba bai yadda zaluntar da wani ba ko musulmi ko kirista dan haka gwamnatocin kananan hukumomi da na jaha da na tarayya su zo su yi wani abu guda ɗaya wanda za a dinga wayar da kan mutane da ilmantar da mutane akan tashe-tashen hankula ba abu bane wanda ya taba kai wata kasa ake sha'awata kullum musifa ake fadawa a fito da malaman addini na gaske ba malaman addini da zasu fake da addini su ma su dinga hassasa rigima ba a fito da malaman addini su dinga fadakar da mutane sannan kuma in mutun yayi abin a tabbatar da cewa an same shi da hannu dumu-dumu a kai shi gaban shari'a da hukumomin da abin ya shafa a hukunta shi kowa iji ko daga ina ya fito kuma ko dan waye domin irin wannan abubuwan suna faruwa ga inna mutun ya fito ko dan basarake ko dan malami ko dan wani mai mulki sai izo ya hassasa fitina a unguwa ko a local gamban ko a ja saboda dan wane ne sai son zuciya isa a kima sa hukuncin da ya kamata a yi mar gwamnati ta tsaya ta tabbatar da duk wanda aka same shi da hannu wajen hassasa rasa rayuka ko dukiyoyin al'umma dan biyan bukatar sa a kai shi kotu ai masa hukunci dan na gaba kamar yadda ake a sauran kasashen duniya irin su China da sauran kasashen duniya su American su Germany da sauran kasashen duniya da suka ci gaba ai masa hukunci daidai da abin da
sunana Muktar Dahir riga cikin a fahimta ta abin da zai kawo mafita ko kuma abin da zai kawo maslaha akan irin waɗannan rikice-rikice na addini ko na kabilanci ko kuma duk wani rikici mai alaka da irin wannan abu ɗaya ne za a bi musulmi ya tsaya a matsayin sa na musulmi ba zai kare taba addinin Christianity kare taba abin bautan Christianity haka su ma kristoci su tsaya a matsayin su na kristoci kas taba addinin musulunci kas taba kuma abin bautan musulmi sannan kai kana aqida iri kaza ka tsaya a matsayin ka na aqidanka kaka taba wancan mai aqida shi ma kai ya taba naka kowa ya rika girmama addinin juna kowa kuma ya rika girmama aqidar juna
sunana Ibrahim Idris Gabari daga Kano ni dai a ra'ayina wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin kabilu daban-daban magana ta gaskiya kamata a ce musulmi ya tsaya a musulmin sa bai rabe ya tsaya a kabilar sa haka in ya muri da shauran su Allah ya tattara mu guri guda sakamakon irin wannan gwaramar da ake yi yau kaji wannan gari ana fara da kabila kaza wannan gari ana fara da kabila kaza da me za a ji kuma duk inda ka sani sai an samu musulmi sai an samu kabilu daban-daban kuma ubangiji shi ya halicce mu shi ya hada mu guri guda ya kamata a ce shugabanni su tsaya kai da fata a wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa Najeriya magana ta gaskiya banda bangaranci mu musulmi mu tsaya a musulmin mu haka kirista kowa ya tsaya a matsayin sa na kirista sakamakon me dole watar ma ya mutu tuwa tare da su dole za kai suna ko daurin aure in ya muri zai zo bai rabe zai zo kai ma haka kuna cinikayya da shi dole ka ziyarce shi
assalamu alaikum sunana Alhaji Ibrahim Faragai daga nan Kano kowace kabila magana ake ta Najeriya da Bahaushe da Inyamuri da kowanne irin ma yare kake kuma kowanne irin ma addini kake magana kake ta Najeriya in dai Najeriya muke magana magana ce ta mahadu kokarin ciyar da kasar mu gaba babu wani bangaranci da kabilanci da bambancin yare da bambancin addini mahadu mu san me za a yi a gina Najeriya waɗannan shugabanni namu su daina gwara kanmu ana cewa wani kaza wani menene kaza da kaza ana kokarin sai sun sa ana fada na kabilanci ko wani bangaranci ba daidai bane mu hadu mu gane su mu fahimce su musamman suke yi kar mu yadda su dinga kokarin hada mai rigingimu da fatuntunu na siyasa siyasa daban Najeriya daban kamata yi mai kokarin mu gina kasar mu Najeriya
Najeriya din kan juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zan canta ka ta mabu sun tsaya mu da wurin ki da ya babu wani
abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba kasa ba za ta ci gaba ba kuma kowa zai dandana a huta lafiya
To ba da la yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar dattawa ta amince da amshi ragamar kotun da'ar ma'aikata CCB da ta aiki da cikawa ta ma'aikata CCT. Dama tuni majalisar wakilai ta amince da amshi hukuncin kotun da ganin shugaban kasa gabanin isar muhawarar majalisar dattawa. Korafi daga gwamnonin APC ga shugaba Buhari ne ya yi gyara ga rabon mukamai da kuma rashin amsa ta yin kujerar jakada daga Pauline Talan da Usman Bugaje ya sanya shugaba Buhari umarnin mika korafin a rubuce. Nasiru Marmara dan APC ne da ke ganin ba sai sun samu mukami ba.
Wallahi mun yi ne shugaban kasa ya hau mun san adali ne ya kawo gyaran da ake kata a ƙasa amma ba dan a ba mu mukabi ba
yan kungiyar abokan Buhari sun yi taron maraba ga uwar gidan shugaban Aisha Buhari da nuna shawarin da ta bayar na kan hanya ga jagoran kungiyar Sani Halliru Maiwa
za ta iya cewa ba ta yadda da wani policy ba shi kuma yace ban yadda da abin da yake nufi hukuma ba fada bane ai su tsakanin su babu fada da ake tambaye su a Germany ma me yace a fuskar sa ma kun ga dariya yake yi ba wani abu bane gaba daya
kan majalisar wakilai ya rabu ga neman hurumin karbo bashi na dala biliyan 30 da shugaban Buhari ya mika dan cike gibin kasafin kuɗi Nasiru da Mali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
America. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau datta wanda za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar Baban Tini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, da Pastor Musa Muhammad da shi ma ke Kadunan, ga Sheikh Baban Tini.
To, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Baban Tini, babban limamin masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna, kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Wato, alal hakika muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan kasa suna da yawa. Za mu fara da na farko, wato ainihin kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a Najeriya. Wannan kuncin rayuwa da suka shiga a Najeriya, idan muka dube shi ta fuskan addinin Musulunci, wato kai tsaye sai mu kaddara shi daga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro shi. To, amma komi yana da sababi. Na ɗaya, wannan kuncin rayuwa da aka shiga, wato alal hakika dama dole ne ita wannan gwamnati wadda kake ci a yanzu ta General Muhammad Buhari, dole ne ta sami kanta a cikin irin wannan. Domin kuncin rayuwa da aka fara, aka shiga ciki, ya faru ne tun daga ita waccan tsohuwar gwamnati, a inda aka yi facaka da dukiyoyin al'umma, aka karkashe dukiyoyi ta hanyoyin da su dace ba, da makamantan irin waɗannan. Sai ya zamto lokacin da ake buƙatan a farfaɗo ko kuma a yi aiki gaba ɗaya, sai ya zamto sakamakon wancan murnar da aka yi ya jawo mutanen ƙasar nan sun faɗa cikin wannan tsanani. Misali, wato sau da yawan gaske mutum yakan sha magani ko ya sha guba, to sai ya zamto guban nan da ya sha da wuyan gaske, wato kai tsaye ya yi aiki, sai kaga ya yi aiki daga baya. Wannan kunci da aka samu na rayuwa ya faro ne tun daga kwancan lokaci, dalili na ɗaya kenan. Dalili na biyu kuma, sai muka zo muka sake samun kanmu a mummunan matsayin da duniyar nan gaba ɗaya ba ta taɓa shiga ciki ba, dangane da ainihin faɗin farashin man fetur a duniya. Domin an siyar da man fetur ganga guda a kan $120, yau sai ya dawo ƙasa da naira 30. To, idan ya zama haka, wato irin hatsarin da aka samu da kuma irin kuncin da aka samu ya zama ya yi tsanani kwarai da gaske. Domin a nan, in aka lura da wannan, za a ga cewa ƙasashe mabambanta wadda duk suka dogara da man fetur, to sun shiga cikin irin wannan kunci. Bari mu ɗauki misalin Saudi Arabia. Saudi Arabia ita ce ƙasa wacce take kusan a ce tana da albarkan man fetur wanda yake mai yawa, kuma yawan jama'arta ba su kai yawan mutanen da ke Najeriya ba. Sannan kuma suna da gwamnatoci wanda suke tsayawa suna kulawa, amma duk da kulawansu da tattalin arzikin ƙasansu, sun kai matsayin da suka fada cikin kunci wanda ya sanya dole suna rarrage waɗansu abubuwa, musamman kamar yadda suka ɗauki maido da biyan albashi ta watan kalenda na Bature maimakon biyan albashi ta lissafin watan Hijira, wanda wannan ba ƙanƙanin al'amari bane wanda yake zai bada mamaki kwarai. Wanda ƙasar Saudi Arabia nan ita ce take iyakan ƙoƙari ta ga ta tabbatar da wancan kalanda, amma ta komo ta ga ya kamata ta dauki wannan ta fuskan biyan albashi amma ba ta fuskan harkokin al'umma ba. Wannan ya nuna cewa lallai dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani, kuma sun fada cikin wannan kunci, saboda waɗannan mu a wajenmu nan mu, saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata.
Shi ma Pastor Musa ya ce wajibi ne 'yan Najeriya su ba da Buhari haɗin kai muddin suna sanya nasara.
Duk da taimakawa mu ne Buhari zai yi nasara. Idan ba taimakawa mu, gaskiya ba zai yi nasara ba. Buhari dole ne ya sa ido, dole idon shi ya bude, ya ga irin shugabannin da yasa, ya ji irin labarai, ya ji irin rahotannin da ake kawo a kansu. Wanda bai yi da kyau da wuri-wuri, ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau, ga abin da mutane suke magana a game da kai ka canza. In bai canza ba, sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki, zai musu aji. Ku gyara naku halaye manya, domin ƙasar nan ta yi canji. Ana surmikeya, ana zumunci da juna, ana neman abinci. Wasu 'yan arewa su je kudu, 'yan kudu su yi arewa, 'yan gabas su yi yamma, 'yan yamma su yi gabas. To, ana nan a surmike da ma'aikatanmu da sojojinmu, da dukkan ana nan a surmike, ana nan a caccakuɗi. A matsayinka ma'aikaci, ai, kana yin aiki a ƙasa Najeriya, ba a ƙabilarka ba, ba a ƙasarka ba, a ƙasarmu gabaki ɗaya, ko ina naka. Ya kamata shugabanni police ya san haka, sojoji su san haka, da sauran securities zan kira da shugabanni na prison. Ku ji tsoron Ubangiji, to babban abin da muke so ya kawo a zo a ga dan uwa yana cikin prison, ƴan uwa su zo da taimakon da za su bashi taimakon rayuwa. Sai ku anshe kuna ci kuna kaiwa gidajen ku, kuna ba ƴaƴanku. Haka police abubuwan da kuke yi haka, in ba ku gyara ba, haka za a yi gyara da ku. ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma ƴan uwanku. Haka soja. Ina kira gare ku da babban murya ƴan uwa duk da muke Najeriya, a taru a yi ta adalci, mu sa ƙauna a zukatanmu. Da ƙarshe ina son in sake kira da General. General, yanda Ubangiji ya taimake ka, ya kuma sa ƙaunarka ko soyayyarka, ya baka tagomashi da farin jini da dukkan al'ummar Najeriya. Aikin da kake da yake a kanka babban aiki ne, wanda yake baccinka ma ya zama addu'a. Zamanka a addu'a. In ba tare da addu'a ba, ina gaya maka akwai masu makeci, za su yi maka zagon ƙasa, su burma ka a cikin mulkinka. Amma Ubangiji ba zai bari ba. Ina fatan alheri akan abin da kun kai, kun ka ba da aron kunnun ku ko saurara, da fatan Ubangiji zai sa ku yi aiki da shi. Salamu alaikum.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Masi Garba. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Darakta FBI James Comey yana fuskantar suka cewa ya tsumo baki a zaben shugaban ƙasa, bayan da ya ba da sanarwa cewa hukumarsa na sake duba batun aikewa da emails da Ms. Clinton ta yi a lokacin da take sakatar harkokin wajen Amurka. Rahotanni da aka samu jiya Juma'a sun nuna cewa jami'an FBI sun gano sabbin sakonnin email yayin da suke gudanar da bincike kan wani tsohon dan majalisa wanda yake auren Huma Abedin, wato hadimar Hillary Clinton. Dakarun Iraki suna ƙara dannawa kan Mosul yau Asabar kusan shiga wani gari da ke kudancin birnin. A daga lokacin da mayakan sa kai 'yan Shi'a suka shiga sahun yakin tare da buɗe wuta a ƙofar yammacin garin. Sojojin na Iraki suna tunkarar Mosul ne ta kudancin birnin har sun samu kuma shiga gari da ake kira Shura, bayan ruwan farmaki da jiragen yaƙi da bindigogin artillery kan wurare da suke hannun mayakan sa kan na Daesh da ke garin. Wani harin kuna bakin waken da aka kai guda biyu, wato wasu hararin kuna bakin wake da aka guda biyu waɗanda ake zargi mayakan Boko Haram su kai shi da safiyar Asabar a Maiduguri fadar jihar Borno, ya halaka aƙalla mutane 9 da jikkata wasu 24 a wurin da ya kasance cibiyar tada, wato tada kai, bayan da ƴan bindiga suke yi na tsawon shekaru 7. Rundunar sojin Najeriya ta ce ɗaya daga cikin bambaman ya tashi ne a ƙofar wani sansani na 'yan gudun hijira fiye da 16,000 da suke zaune a wannan yanki. Wata hukumar Amurka mai sa ido kan aikace-aikace fiye da 24 a Afghanistan da suka ciga, wato suka cika fiye da dala Amurka biliyan 2 da miliyan 300 kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba kamar yadda aka gudanar a ayyukan Afghanistan. Yau Asabar aka bayyana sakamakon binciken da ofishin Inspector General mai sa ido kan aikace-aikace Afghanistan, ofishin da aka danka wa alƙalin da ya wato alhakin sa ido da sake nazarin yadda aka kashe kuɗaɗen al'umma a yankurin sake gina ƙasar da yaƙi da ya daɗeta ta. Shugabar KTK Park Geun-hye da ta faɗa wani rikicin siyasa kan zargin ta tsoma wato baki a cikin wani harka da ake yi a ƙasar ta Koriya ta Kudu. Farinjininta ya faɗi warwas yayin da ake mata kiraye-kirayen taya murabus tun bayan da ta bayyana cewa ta ba da daftarin jawabanta ga wata aminata mai suna Choi Sunsiliya gyara a ƙasar ta wato Koriya ta Kudu. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin nan baki da a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu Deta ne ya gabatarwa, sai Chuba Hiro Diodine da ya haɗa shirin, da kuma injiniyan Malama Zainab. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.